Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. Kasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su, sannan suka kashe fiye da guda 100 na ƴan ta'addar ta Boko Haram. Kusan guda 100 suka kashe a wani samami da suka kai, kwamandojin askarawan sun ce. Hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna Kumahi durar mikiya a kan iyakar Najeriya da Kamaru a wani shirin rattakar ƴan Boko Haram ɗin da suka yi wa garin Katutu. Harin sojin ya share kwanaki uku ana yin sa kafin samuwar wannan nasarar ta cetar jama'a, ba dai wata hujjar da ta tabbatar da wannan rahoton, abinda ya biyo bayan wani rahoto na jiya a game da tattaunawar sojin Amurka da Najeriya don kai mashawartan soji zuwa Maiduguri Najeriya. Wani jigo a Amurka ya faɗa wa muryar Amurkan cewa ana nan ana tattaunawa na yiwuwar kai mashawartan sojojin zuwa jihar Borno don ba da shawarwarin yakar ƴan Boko Haram, sai dai ya ce har yanzu ba a kai ga wata matsaya ba tukunna. Har ya zuwa yanzu dai, masu zaben da suka kada ƙuri'unsa a jamhuriyar Niger suna dakun jiran sakamakon zaben da aka aiwatar a makon da ya shuɗe na shugaban ƙasar da na 'yan majalisu. To sai dai kuma suna da sauran jiran da zai kai kimanin wata ɗaya nan gaba kafin a san wanda zai lashe wannan zabe bayan zagaye na biyu da za a yi, domin kuwa sakamakon da ya fito a ranar Juma'ar shekaran jiya ya nuna shugaban ƙasar mai ci yanzu ya sami kaso 48 na ƙuri'un, wanda ya sa Muhammadu Isuf ɗin mai neman tazarci a nan gaba, shi kuma babban abokin adawarsa na wato Hama Ahmadu yana manne da shi a baya a matsayin mutum na biyu. To amma kasancewar Isuf bai kai ga kaso 50 daga jimillar ƙuri'un da aka kada ba ya sa za a yi zaben ya da kanin wani. Tsohon Prime Minister Hama Ahmadu dai yana garkame a gidan yari, inda daga nan ya dinga kamfen neman zaɓe wanda ake zarginsa bisa safarar jarirai a ƙasar. Hukumomi a Somalia sun ce sun bayyana karuwar wasu waɗanda suka mutu a harin ƙunar bakin waken nan da aka kai a Mogadishu, babban birnin ƙasa, a ranar Juma'a, inda yawansu suka ce yanzu zai kai mutane 25. Wani ma'aikacin asibiti da ake kira Medina Hospital ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane 8 daga cikin guda 34 da aka kai asibiti rangaranga sun mutu sakamakon mummunan harin da aka kai, wanda suka samu munanan raunuka a jikinsu sakamakon fashewar bama-baman. Wasu kuma gawawwaki guda uku an fito da su ne daga wasu gidajen da bam ya ragargaza a kusa da otel ɗin SYL. Kusan mutane 60 ne suka jikkata bayan buɗewar wutar da wasu mahara guda uku suka yi a ƙoƙarin kutsawa cikin otel ɗin na saukar baƙi, amma jami'an tsaro sun sami bindige su kafin su kai ga shiga ciki. Otel ɗin dai yana kusa da fadar shugaban ƙasar ne, wanda mafi yawancinsu masu sauka a cikinsa ko masu zuwa manyan jami'an gwamnatin ƙasar ne, tuni dai 'yan Al-Shabab suka ɗauki alhakin kai wannan mummunan hari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Ƙungiyar Duniya game da 'yan gudun hijira ta ba da rahoton cewa ana fara samun ƙaruwar masu ƙoƙarin tarar aradu daka wajen haurawa Turai daga ƙasashen yankunan Sahara Afirka, ta inda suke ratsawa ta cikin teku a manyan kwale-kwale da ke fuskantar hatsarin salwantar da rayuwarsu bayan sun baro kan gabar teku daga ƙasar Libya a ƙoƙarin tsallakewa zuwa Italiya. Lisa Shakshin ita ce ta kungiyar ƴan gudun hijirar da ta bayyana cewa a ƴan makonnin nan an ceci mutane da suka kusa halaka a cikin teku sama da guda dubu zuwa wasu tashoshin jiragen ruwa a Italiya. Rahoton da ya nuna cewa mafi yawancin mutuwar da ake samu ta mutanen tana faruwa ne sakamakon sikewar numfashi saboda karancin iskar da dandazon jama'ar da ke cikin jiragen ruwan a makara za su shaka. Wani dan kunar bakin wake kuma ya tada kansa da bam a cikin jama'a cikin jami'an tsaro a Afghanistan da ke kusa da wani ginin ma'aikatar tsaro a Kabul babban birnin kasar. Ya kuma halaka akalla mutane 12 tare da jikkata wasu guda 13 kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. Wannan harin ya biyo bayan wani harin bam din ne da aka kai a lardin Kunar da ya kashe mutane 13 ya kuma raunata sama da ma'aikatan ceto mutane guda 40. Shedin gani da ido dai sun ce an ga ma'aikatan ceto suna ta faman kwasar matattun mutane da waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci domin kai musu ɗaukin gaggawa. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa kungiyar 'yan tawayensu ce ta kai harin bam din na Kabul, suka kuma ɗauki alhakin kai wannan harin da suka kashe sojoji 23 suka raunata da dama kamar yadda ya faɗa. Taliban dai an san su da bada irin wannan yawan lamba idan suka kai hari ko kuma suka raunata mutane har da ƙarin gishiri ake zaton suke yi bayan sun kai irin waɗannan hare-hare. Amma ministan tsaron Afghan ya ce sojoji biyu ne RAFA suka mutu a wannan harin na kunar bakin wake da aka kai. Bisa sakamakon zabukan da ke fitowa na 'yan majalisu da aka kada a kasar Iran, sakamakon jiya yana nuna mafi yawancin ƙuri'un da aka kada sun karkata ne ga masu tsaka-tsakiyar ra'ayi da kuma masu ra'ayin kawo canji al'amuran kasar, waɗanda su ne a sahun gaba wajen hada kai da kasashen yamma don ganin cewa kasar ta fita daga dabaibayin da ya harɗe ta a baya. Haka kuma shugaban kasar mai ci yanzu Hassan Rouhani da tsohon shugabanta Akbar Hashim Rafsanjani su ne a kan gaba a zaben gwanayen membobin majalisa da aka yi na kasar, wanda waɗannan gwanayen membobi su ne suke zama masu lura da ayyukan babban jagoran kasar wato Ayatollah Ali Khamenei, wanda a tsarin kasar shi ne babban mai ikon fada a ji a al'amuran ta Farisa. Ana sa ran jin sakamakon ƙarshe na zaben a ranar Litinin mai zuwa, to amma sakamakon farko na baya-bayan nan ya alamta cewa zakakuran majalisar mai kujeru 290 suna neman rasa gurabansu. Haka kuma jimillar kujerun wakilai guda 30 da suka fito daga birnin Tehran na nuna cewa masu ra'ayin kawo sauyi sun lashe kusan kujeru guda 26 daga ciki. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka kuma ita takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton ta lashe zaben fidda gwani na jihar Kudancin Carolina da gagaruman nasara da ta ninkata abokin hamayyar ta Senator Bernie Sanders. Wannan nasara ta Hillary ta samu ne gab da zaben fidda gwani da ake shirin yi wanda yafi kowanne a Amurka da ake wa kirari da Super Tuesday, tun ma kafin a kammala wannan zabe da aka aiwatar a kudancin jihar da take Amurka din ne. Kafafen yada labarai suka ayyana cewa ita ce za ta samu nasara a kan Sanders. Ba dai wani wanda ya kokwantan wannan nasara ta Hillary, amma abin tambaya shine shin Sanders zai kai labari daga tazarar kaso 30 na jin ra'ayoyin jama'a? Tuni dai shalkwatar neman zaben Mr. Sanders suka aika da sakon taya murna ga ita wannan ita takara Hillary Clinton.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau, har yau dai muna nan jamhuriyar Niger ne, inda rana wata yau ne aka gudanar da zabe kuma an kammala har sakamako ya fito. Don haka inda duk aka yi zabe musamman a kasashe irin na Afirka, komai kyawun sa ba ka rasa jin cece ku ce nan da can ba. To da yake ba ce ga wanda ya lashe zaben ba, mun tattauna ne da Sulaiman Muna Barma, ɗaya daga cikin wakilanmu da ke jamhuriyar ta Nijar, kuma na fara tambayar sa ne ko wani sanarwa ce hukumar zaben ta sani ta bayar.
Sakamakon na wucin gadi ya yi nuni da cewa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Muhammadu Yusufu, shugaban ƙasa mai ci kenan wanda ke neman wa'adin mulki na biyu, shi ne ke a kan gaba da kashi 48.48 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kirga. Sai kuma wato Hamma Ahmadu na jam'iyyar Model Lumana wanda yanzu haka ke gidan kaso garkane, shi ne ke bi masa da kashi 17.17 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kirga. Sannan akwai Alhaji Saini Umaru na jam'iyyar MNSD Nasara wanda shi ne jagora 'yan adawa, ya zo na uku da kashi 12.11 daga cikin ɗari. Wannan na nufin kenan idan har lalle hukumar kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da wannan sakamako, to dole sai an tafi zagaye na biyu. Sabanin da yadda shi shugaba mai ci ya yi ƙirarin cewa a wannan karan sun a zagayen farko zai lashe zaɓe.
Me yasa za a je zagaye na biyu?
Wato kasan bisa a ƙa'ida ya kamata a ce ɗan takara ya samu kashi 50.00 ko kuma daga kashi 50 abinda ya ƙara gaba lokacin nan ne ba za a iya zuwa zagaye na biyu ba. Amma muddin aka samu daga kashi 50 abinda ya kai ƙasa, to dole ne sai an je zagaye na biyu wanda zai raba 'yan takara biyu da wato na farko da na mai bi masa.
To idan irin haka ta haru, to yaushe ake sa ran yin wannan zagaye na biyu, kuma yaushe ne ita kotun za ta bayyana wannan a hukumance?
Yawa, ita kotun yanzu dai duk taje ta zo ƙarshen ta, ba za a wuce sati biyu ba za ta bayyana. Wai tsananin an daɗe ne sati biyu za ta bayyana sakamakon zaben, idan ta amince da shi ko kuma ta yi watsi da shi ko kuma akwai wani ɓangare nasa da za ta watsar da shi. Saboda dole ne ta kira wato ƙorafe-ƙorafe, idan an samu koke-koke kaga abin zai iya ɗaukar lokaci, wanda sai ta yi nazarin ƙorafe-ƙorafen da gabatar mata idan lalle akwai gaskiya ciki ko kuma a'a.
To masu aure za su yi mamaki a ce mutumin da ke garkame ya samu ya yi tasiri ya kai ga samun zagaye na biyu, shi me mutane ke cewa game da wannan?
To kasan harkar wato shi Hamma Ahmadu wanda dama ɗan siyasa ne gogagge, kuma a gaskiya yana da horin jini sosai, ko mutum ne wanda ba yau ba aka yi yake cikin harkokin siyasar nan. Sannan ko a zamanin Canji Muhammadu kai kafin ma zuwa lokacin Canji Muhammadu, tun a zamanin General Sani Kunce Marigayi kenan, da shi aka murza al'amuran mulki har zuwa lokacin da aka kafa jam'iyyar MNSD Nasara, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya sai da sau ga jam'iyyar ta samu mulki wato a zamanin jamhuriya ta biyar ƙarƙashin jagorancin Sani Muhammadu. Saboda haka tsarin siyasarsa da kuma irin dubaru da yake da na salon siyasa ya sa ƙwarai-ƙwarai yana da goyon baya a kullum. Kakan ji magoya bayansa suna yaba masa yadda ya iya aiki a cewarsu, kuma yadda yake gara kamar kusan ko shi da kansa ma ya saba cewa ai babu wanda ake tsoro a cikin su kansu 'yan siyasar, ba wanda dai ya tada musu hankali ya face shi.
Mutane za su yi tsammanin ko kila ya samu goyon bayan 'yan adawa ne har kai ga samun wannan, kenan kana nuna shi a matsayin tilo ne ya samu wannan adadin da ya samu har kai ga za a yi zagaye na biyu da shi yanzu?
Kashi 17.17 wannan kawai wanda jam'iyyarsa ta samar masa ne. Saboda kasan su 'yan adawa ai 'yan takara da dama ne suka nemi wannan shugabanci. To amma kaga duk da yake shi yana kulle ya fito shi ne ke kan gaba a jerin 'yan takarar na adawa. To kenan kaga za a iya cewa wannan kokarin jam'iyyarsa ne da na magoya bayansa kawai. Kuma kada ka manta cewa ladan wai shi Ahmad nan ba idansa akwai sauran makardaban jam'iyyarsa waɗanda gagga ne, kuma waɗanda suke da magoya baya sosai, kuma suna da dubaru, suna da kuzarin su kutsa ko'ina su tattaro su jawo hankalin jama'a. Su ma yanzu haka suna gidan yari ko da a gudanar da wannan zaɓe, saboda ana zargin wasu daga cikin su sun yi wasu maganganun da za su tada hankali a cikin kasa da dai makamantansu.
To me hasashenka ko kuma hasashen jama'a musamman game da zaben na zagaye na biyu?
To yanzu shi wannan zabe abin da ake gani lalle za ta yi jam'iyyar mai mulki ta yi nasara bisa la'akari da yadda ta samu ƙuri'u masu tarin yawa ko kuma kujeru na wakilci a majalisar dokokin ƙasa. Suna da ɗimbin yawa ko da yake har yanzu ba a ida fayyace tantance adadin su ba, amma ta ba jam'iyyu da dama tashi a yankunan karkara. To kaga wannan na nufin ba mamaki jam'iyyar da ta samu goyon bayan ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka samu, alal misali daga wanda ya samu kashi uku abin da ya yi sama, idan ta samu goyon bayan ɗaya daga cikinsu to ba mamaki kawai za ta lashe wannan zaɓe. Sannan ba mamaki kuma ka san shi Niger kawance na 'yan siyasa da aka saba yi komai zai iya faruwa. Wato ba mamaki ka ga waɗanda ba sa shi Niger ɗin nan suna ta sukar juna, suna ta sukar juna, za a ga an waye gari kuma sun ƙulla kawance saboda wata manufa ta ƙoƙarin samun mulki. Don haka ba mamaki daga cikin jam'iyyun adawan ma a samu waɗanda za su goyi da bayan ita jam'iyyar PNDS ko kuma ɗan takararsa su goya masa baya, ba mamaki. Kuma kamar yadda ba mamaki su wannan karan 'yan adawa su kara jajircewa su fantsama su shiga daji su yi yaƙin neman zaɓe wurjanjan fiye da wanda suka yi a zagayen farko.
To Sule Mamman Barma, mun gode kwarai da gaske. Ko akwai wani ƙara haske da za ka ƙara masu aure kila akan abin da ban tambaye ka ba, abin da kuke jin ya kamata ku sani game da wannan zaben?
To shi wannan zaɓe iyaka dai kawai dama abin da ya fi ɗaukar hankalin jama'a shi ne cewar zayayyar nan da ke tsakanin 'yan adawa da shi shugaba mai ci a kan maganar zagaye na biyun nan, wanda ya ce lalle shi a kan baya ya ce sai a zagayen farko tun a zagayen farko zai lashe zaɓe. To kaga su kuma suka ce ba za ta yi ba a Niger ba a taɓa bai, kuma a wannan karan ba za su taɓa yarda su yi ba. Idan kuma aka yi a tunaninsu lalle za su cewa suka yi an yi saka ce za a yi haka, magudi ne.
Wai masu da ne za su shiga zagaye na biyun? Da na ɗaya da na biyu ne ko ko dukansu?
Zagaye na biyu yanzu zai haɗa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Isu Muhammadu shugaban ƙasa mai ci kenan da Hamma Ahmadu na jam'iyyar Model Lumana, wanda idan ba a manta ba dai ya shafe watanni aƙalla uku yanzu haka a gidan kaso na Silinge da ke a kusa da birnin Yamai.
Wato su biyu kenan za su shiga zagaye, wato na ɗaya mutum na ɗaya da na biyu ne ke shiga zagaye na biyu a zaɓe idan irin haka ta faru?
Wala haka abin yake. Shi yanzu idan Allah ya taimu a ranar 20 ga watan Maris kawai wannan zaɓe tamkar raba gardama ne za a yi tsakanin na farko da na biyu.
Shi kwaron nan Mamman Bako ya yi mana wayoyi ne na gaba ɗayan zaɓen kuma ga abin da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi.
An dai kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali da tsanaki a ranakun 21 da 22 ga watan Fabrairu nan, sai dai an huskanci matsaloli da dama a lokacin waɗannan zaɓuɓɓukan da suka haɗa da ƙaramcin ƙuri'un 'yan takara a cikin ruhunan zaɓe da kuma rashin isar kayan aikin zaɓe a waɗansu yankuna a kan lokaci, haka ma da rashin yin zaɓen sansan a waɗansu sassa daban-daban na wannan ƙasar. Abin da ya sa dole sai ranar 22 aka kammala zaɓen a waɗansu wurare, haka ma da rashin samun katunan zaɓe ga wasu, abin da ya sama waɗansu 'yan ƙasar ba su samu damar yin zaɓen duddudu ba. Sai dai ana iya cewa an ga nasarori da dama a lokacin wannan zaɓen, kamar fitowar 'ya'ya mata da dama da su da matasa, haka zalika da gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da tsanaki ba tare dukkan wani tashin hankali ba. Ko da yake waɗansu 'yan ƙasa sun ce siyasar ta bana a jamhuriyar Nijar ta zo da bakin waɗansu ababe waɗanda ba a saba gani ba, in ji Alhaji Muhammad.
An samu kurakurai da yadda ba a rasa kurakurai, ka san kowane lokaci da aka yi zaɓe wani waje sai an samu matsaloli. Nan kaga yadda an kai tunanin a yi zaɓe ya taho lokaci guda ya ƙare bai zama haka nan ba. Kuma nan kwanne a yi zaɓe ya wuce lahaya, amma an samu wasu matsaloli wanda ba mu taɓa gani ba. Ana sayan mutane da kuɗi kamar bisa. Shh. gaskiya matsayin mu na ɗan adam bai kamata ba ana tuwa wurin siyasa ana sayan mutane kamar dai ana sayan bisa shi wannan ya haita zaman siyasa wata hayya ta tace amanar mutane idan ka ba mutum kuɗi ka saye shi ya jiha ma ƙuri a kenan baka nuhi aiki kenan mu abinda an magana ta cikin wagga siyasa magabatan mu nan kwanne kamar yadda sun kai sayan mutane ba su da niyya ta yi mun adalci kenan gobe ba su dawo su mun aiki tun da kuɗi na sun ka sayan mutane mutum ka tawo da wata niyya an tawo an ce ana baka jaka biyar wani ya ce goma zai baka Haruna Mamman ka ji ni abinda an magana ta cikin zaben da
shi ko Hassan hannun duniya na birnin Kwanne da shi da Alhaji Ibrahim Allahsan nuna gamsuwar su suka yi game da yanda suke ganin an ci nasara sosai ganin irin yanda zaben ya waka na lami lafiya
Allah ba mu lafiya kuma Allah sa da an kai banga lafiya Allah shi gara muna ƙarshen shi lafiya kuma wanda duk Allah ba to Allah ya bashi rukun mu kuma mutum shi da kidangana wanda fadi shi da kidangana daga Allah shi ne ya kawo kuma shi Allah mai sha'o ne wanda ya ga dama shi na bashi mulki kuma shi amshi zuwa wanda su kuma gizo asali Allah ba mu laha
to masu aure nan shirin zai diga aya amma dun duka abokan aikin mu daga Niger da suka hada da Sulaiman Barma Haruna Mamman Bako da Ibrahim Kalmasi Garba sai Julie Gresham wadda ta bada umarni ni ma dukun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sa'a cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Baya ga rikice-rikicen kabilanci da na makiyaya da manoma da jihar Taraba ke fama da su. Yanzu aka ji ana fuskantar wata matsala da ita ma ke cewa mutanen jihar Tuwa Ƙwarya. Kowace matsala ce wannan. Ga wakilin mu na Amurka Ibrahim Abdulaziz daga Jalingo.
Yanzu haka dai wata sabon matsalar tsaro da ke addabar jama'a ita ce ta batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Matsalar da yanzu haka ma ke hana jama'a bacci. Inda ko sau tare waɗanda aka yi garkuwa da sun makan ji tsoron bayyana halin da suka tsinci kansu a ciki.
Ina can a gida ina kwance. Na ji har bumbun diga kan, na ji har bi an yi ratatata hakan nan. Shikenan daga ƙarshe ban ji hayaniya ba ina can na kwanta. Can daga ƙarshe sai na ji har bi guda ɗaya. Tawo haka ina can shi ma dai ban ji hayaniya ba.
To mutane ne wadda ni dai babu wani wadda na sani a ciki. Kuma bana zargin ko wani ne ya sa a mini wannan abu na kaddara shi Allah ne ya dora mini wannan a'a ba su da aikin yi ne a'a son zuci ne ya sa su wannan abu a'a wannan abu sun raya ya kamata su mini ni hakan ne Allahu a'lamu ni ban sani ba na bar ma Allah sani a kansa to kuma an min wannan abu ba tare da sanin mutane ba ammini wannan a misalin karfe 2:30 ne suka same ni a gida
ne sai suka bambare ni sai suka dauke ta da suka dauke ta sai suka kama hanya suka tafi da ita in mu ko muna ta dan Allah ya hakuri ya hakuri mu ba mu san da kai da ita ba lokacin
kamar da alƙaluman hukumomin tsaro ke nunawa wannan matsala na fakara ta'azzara ne a yanzu domin ko kwa cikin kwanakin nan ma sai da aka samu faruwar wannan lamari a jihar Taraba sau fiye da biyar batun da make karata da hankulan shugabannin al'umma
ku da ci amma local government kuma bai doka mataki ba tun ana sata shanu da machine yanzu ana sata mutum sati ya shige an sata rajiya da mu yau kuma mun fito mun zo tira kuma mun ji labari wai an sata a raji diradi hankalin mu ya tashi gaskiya babu vigilante a garin wannan kan muka zama garin wannan kuma da mai kudi da wanda ba kudi ma dole za mu bari saboda police muna da shi a tira kuma guda shida kawai cida kuma ba su ya sukura da tera ba dole sai da taimakon vigilante
kiran da zan yi ga hukuma dan Allah a taimake mu a fitar da mace wannan kangi da muke ciki saboda yanayin rashin tsaro da muke fama yau a dauki wannan gobe da kwance mai yiwa abin zai koma kan mu talakawa kan mu domin idan gama da masu kudi zai koma kan talakawa don haka muna kira ga hukuma a dama na da banga ya kuma ya zama dole a dama da bangan nan muna kira kuma su yan gari kansu su zama su ma yan bangan kansu domin wannan shi zai taimaka wa bangaren tsaro ba za bar hukuma ita kadai da bangaren tsaro ba mu ma yan gari zamu taimaka zamu sa hannu a fadakar kuma kai rahoto duk wani bata gari da ake gani don haka muna kira ga
amma dai ga masu karamin karfi su ma fa masu rike da madafan mulki fa ba su tsira ba kamar yadda aka sace mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu wato Hajiya Hawwa da aka fi sani da Hajiya Bele wanda daga baya aka samu nasara kubutar da ita to wai ko shin me ke jawo ta azaran wannan lamari a yanzu Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masani haka tsaro ne a Najeriya.
Yawaitan makamai a hannun mutane wanda tun zamanin da aka kai shekara biyu daga fara siyasa shine yake rubuta wutan al'amura da yake faruwa duk a yau da har ta haɓaka ta kai sace mutane. Kuma hakan ya faru ne idan muka tuna daga ranar da aka soma yaki a Najeriya 1967 aka kare 1970 a nan ƙasa. To tun daga wannan lokaci aka so mu samu fashi na farko don me domin mutane makamai ya riga ya wakana hannun su kuma makaman na yanzu an gama duk yakin da ake yi ba abin da ya rage shikenan sai kuma a shiga wadansu ayyuka ayyukan nan da za a shiga shine ai amfani da wannan makamai domin a samu a tara dukiya kuma ba wanda ya ishe tsaye da kai tunda kana da makami a hannunka so wannan abu shine yake tafiya har yau a ciki
to sai dai kuma har kullum jami'an tsaro ma kan musan tabbatun cewa sai da aka bada kudin fansa kamar yadda commissioner yan sannan jihar Taraba Sifi Alkali Shaba ke tutiya cewa su ne masu kwato mahaifi ya mataimakin gwamnatin jihar
wanda ya bada ina ga maka cewa dan mota shi a tsaye ne kuma abin da ka gani da yadda na sa yawa ya santi na neman da kai na marta cewa an bada kudi kan ban gane ba kuma ban ji ba inda na san cewa kan da kayan kuya ran ya iska ne na sun san cewa zan zuwa ka kama su kuma yanzu akwai labari da yawa wurin da suke yi ne nake ga maka cewa Allah ya yarda kaza za a same su kuma same su za ka
to sai dai yayin da ake kokarin lalubo hanyoyin magance wannan matsala tunika gwamnatin jihar Taraba Abdullahi Dissin Isaku ya bada umarnin koran yancin ranin da suka fito daga wasu jihohin Najeriya wanda yanzu ma ke zaune a wasu yankunan jihar bisa zargin cewa su ne ma ke aikata wannan tu'annuti mutum mako da yake gwamnatin dakatar da wasu hakimai guda bakwai bisa zargin cewa sun baiwa yancin rani wajen zama matakin da ko yanzu ya jawo cece-kuce a jihar ko da yake gwamnatin ta bakin hadimin sa ta fuskanci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa na mako ganin matakin yayi daidai
ko da dan Najeriya ne ya zan yana da yanci ya zanna ko ina shikenan sai ka dauki criminal ka bashi guri ya zanna don shi dan Najeriya din problem din shine criminals suna zuwa su samu hideout sai kuma ba su fili su je su zanna shikenan sai gwamnati ta zanna ta shiru
to su wadannan kamar wani ke ce ba ta garin su an san jiwon da suke zuwa ne misali kamar an ce Zamfara Sokoto sun su ba ta garin daga can suka zo kuna wannan masaniya kenan
a mutanen da already akwai wayanda already ai suna hannun hukuma ba wannan ai wasu abubuwa abin security ba abin da sai ka fitar da shi a fili ka ce kaza ba don kada ya bata binciken da ake yi so wannan ana cikin gida ne internal problem ne na cikin gida domin yanzu kawai kowani bako za ka dauke shi kawai ka bashi ka bashi gida ka bashi kome da kome ba za ka yi bincike ta ina ya fito ba mai sanar
fata ma dai shine Allah ka kwashe wannan matsala na satar mutane ana garkuwa da su domin neman kudin fansa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz
karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashin Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya
to sanunku da kokari kasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da Najeriya sun ceto daruruwan mutane da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su sannan sun kashe fiye da ƴan ta'addar Boko Haram kusan 100 a wani samaman da suka kai samaman da suka ce ya dauke su kwana uku kafin nasarar ceto mutanen akan iyakar da suka kai na wani ƙauye mai suna Kumahi dake kan iyakan Najeriya da Kamaru har yanzu dai an masu zaben da suka kada kuri'unsu a jamhuriyar Niger suna da kunjin sakamakon da aka yi na zaben shugaban kasa da na ƴan majalisu to sai dai suna da sauran jira na wata daya domin kuwa za a yi zaben ya da kanin wani domin shi shugaban kasar mai ci a yanzu Muhammadu Isufu ya sami kaso 48 ne na kuri'un da aka kada inda shi kuma Hama Ahmadu babban abokin hamayyar sa yake biye da shi a baya duk da yake na gidan yari a garkami bisa sakamakon zargin safarar jarirai Hukumomi a Somalia sun ce sun bayyana kuma karuwar waɗanda suka mutu a harin kunar bakin wake da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar a ranar Juma'a inda yawansu ya kai mutane yanzu 25 wani ma'aikacin asibiti da ake kira Medina Hospital ya faɗa murya Amurka cewa mutane 8 daga cikin waɗanda aka kai guda 34 suka ƙara mutuwa a ciki wasu guda 3 kuma aka zakulo su daga wasu fatattakakkun gidaje dake kusa da hotel din na SYL Kungiyar duniya ta yan gudun hijira ta ba da rahoton cewa ana fasamun karuwar kokarin da wasu suke yi na haurawa zuwa Turai daga kasashen yankunan Sahara Afirka, inda suke nitsewa a cikin kwale-kwale wanda ta ce ko a yan makonnin nan sai da aka cece akalla mutane guda 1000 daga ciki a tashoshin jiragen ruwa da aka ajiye su a Italiya, inda kuma suke mutuwa sakamakon rashin isasshiyar iska.